sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da Jummai Almuka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 26 ga watan Satumba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta sanar da cafke wani jigo a kungiyar ƴan Boko Haram. Muna kuma dauke da rahoto akan ra'ayoyin masana harkokin shari'a akan shirin gwamnatin Najeriya na fara tuhumar waɗanda ake zaton suna da hannu a ayyukan kungiyar Boko Haram. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan shirin na gwamnatin Najeriya da take yi na fara tuhumar waɗanda ake zaton ƴan Boko Haram ne. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma labaran. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta damke ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Boko Haram mai suna Idris Ibrahim Babawo. A ranar Lahadi, 'yan sanda a jihar Ondo suka kama Idris Ibrahim Babawo kuma suka danka shi hannun rundunar soja ta 32 a jihar Litinin. Mai magana da yawun rundunar soja Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka ya bayyana haka a wata sanarwar da ya gabatar. Sanarwar ta ce Idris Ibrahim Babawo da aka kama shekarunsa na haihuwa 42, sannan kuma ana kiransa Idoko ko kuma Nagada. Yana cikin jerin sunayen 'yan Boko Haram da ake nema. Shi dan asalin ƙauyen Cinadeni a ƙaramin hukumar Katagum ta jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Ondo inda aka kama Babawo tana kudu maso yammacin Najeriya ne. Babawo ya arce daga arewa maso gabashin Najeriya a saboda ƙoƙarin murƙushe 'yan Boko Haram da rundunar soja ta duƙafa yi a yankin. General Kuka Sheka ya ce Babawo ya gudu ne a saboda kaucewa faɗawa hannun hukuma da kuma yiwuwar a hukunta shi. Sanarwa bata bayyana yadda aka kama Babawo ba.
Amurka ta azawa bankuna da kuma shugabannin bankunan ƙasar Koriya ta Arewa 25 takunkumi a yayin da ake tsakiyar ƙamarin zaman tankiya a saboda shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. A makon jiya, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka ko umarnin shugaban ƙasa da ta buƙaci a azawa wasu mutane da kamfanoni ko bankunan da suke hulɗar kasuwanci da gwamnatin Koriya ta Arewa da 'yan communist, wato takunkumi. A yayin da yake magana a fadar White House a yau Talata, shugaba Trump ya ce tilas ƙasashen duniya su ɗauki mataki a yanzu domin tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kwance ɗamarar yaƙi. Tun da farko a yau Talata, Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis ya jaddada cewa Amurka tana son a magance zaman tankiya da Koriya ta Arewa da ke ƙara yin ƙamari cikin lumana. Jim Mattis ya yi wannan furucin ne duk da cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ƙirarin cewa furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dandalin Twitter jiya Litinin tamkar ayyana yaƙi ne a kan ƙasar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata aka rantsar da Mr. Lourenco a matsayin sabon shugaban ƙasar Angola, ƙasa mai arzikin mai da ta samu sabon shugaba a karon farko cikin shekaru 38. An rantsar da sabon shugaban ne a Luanda, babban birnin ƙasar, a wani biki da ya samu halaccin dubban 'yan ƙasar da kusan shugabannin ƙasashe 30 da kuma tsohon shugaban ƙasar Jose Eduardo Dos Santos. Bayan da ya rantsuwar kama aiki, tsohon shugaba Dos Santos ya miƙa wa sabon shugaban abin wuyan shugabanci da ke zama alamar miƙa mulki. Ana raɗe-raɗin cewa tsohon shugaban ƙasar Dos Santos, ɗan shekara 45 da haihuwa, ba shi da cikakken lafiya. ya yanke shawarar cewa ba zai tsaya takara ba a bana, matakin da ya bai wa jam'iyyar MPLA wadda take jan ragaman mulkin kasar da matsayar da tsohon ministan harkokin waje dan takararta na shugaban kasa. Kamar yadda suka yi alkawari, babban jam'iyyar masu hamayya ta UNITA da kawayenta sun kaure cewa bikin rantsar da sabon shugaban jam'iyyar sun kalubalanci sakamakon zaben da aka yi a watan Agusta ba tare da samun nasara ba. A jawabin da ya gabatar na tsawon mintoci 47, sabon shugaban na Angola Mr. Lourenco ya yi alkawarin wato cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ce ya yi katutu a ma'aikatan gwamnatin ƙasar.
Har yanzu kamar abin da nake so ki gane.
A yi mana afuwa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne rundunar sojan Najeriya ta sanar da kama wani jigon kungiyar 'yan Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a Jallo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya. To ko waɗanne bayanai rundunar ke da su game da mutumin da aka kama ya zuwa yanzu? Tambayar da abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta yi wa Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya kenan ga abin da ya ce.
Har yanzu kamar abin da nake so ki gane, wato ko da 'yan sanda suka kama shi a bincike na farko an tabbatar da cewar lalle azumi shi yana lamba ta 165 cikin mutanen da ake nema, da aka kwatanta fuskar shi da hoton kuma ya tabbatar da hakan shi ne, sannan kuma da sunan shi da kuma sunayen da yake amfani da su na bogi. Yanzu haka ana kan bincike a tabbatar da rawar da ya taka. Yanzu haka ba ni son mai riga malam masallaci saboda su masu binciken suna kai.
Wato ta yaya ne aka kama shi? An yi musayar ruta ne ko kuma a cikin ruwan sanyi ne aka kama shi?
Aikin san kamar kwanaki da wuta ta wuta da aka kai farmaki wajen dajin sandisa, galibin su sun sulale suka yi kudancin ƙasa suka yi bada bani suka ɓoye. To shi ne dubun shi shi ta cika ko da wani lokaci dama akwai hotunan su ko ina ana ko bincike. A walau 'yan sanda da sauran mutanen gari suna taimaka min jawabai, shi ne 'yan sanda suka yi zargin shi. To da aka ci gaba da bincike sai aka tabbatar da haka. Ana son dai a tabbatar da shin ma me ya kai shi can jihar Ondo, sannan da me yake da ko kuma da yana da alaka da wasu abubuwa.
To yadda aka yi aka ma har kai ga kama shi, wani ne ya kwarmata ma jama'an tsaro ko kuma kasancewa sun bada kama yadda kace suka sulale?
Sirrinsu yadda suke, kuma muddin aka sami bako huska a wuri mutane suna shaidawa. Kuma kin san akwai hukumomi walau tun daga su kansu kungiyar mutanen arewa da ke zaune a waɗannan wurare da kuma sauran shugabanni na al'umma hakan nan. Muddin aka ga bako huska saboda kin san yanayin tsaro, mutane suna fargada abubuwa, shi ne suka shaida musu 'yan sanda suka kama shi, sannan kuma suka miƙa shi ga hukumar soja.
Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka kenan a hirar da suka yi da Grace Alheri Abdu. A farkon makon nan ne gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin fara tuhumar waɗanda ake zargin 'yan Boko Haram ne ko suna da wata alaka da kungiyar da ke hannu a yanzu haka. A cikin wata mai zuwa ake sa ran za a fara wannan shari'ar. Masana harkokin shari'a sun tofa albarkacin bakin su game da wannan batun. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aika mana.
Attorney General na tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya ce tuni har an amince da wasu kwararrun da za su gabatar da kararraki don fara shari'ar waɗanda ake tuhuma da taka rawa a aika-aikar Boko Haram. Tuni dai babban alkalin babbar kotun tarayya tare da wasu alkalai hudu za su fara shari'ar kimanin 'yan Boko Haram 1,600 da halin yanzu ake tsare da su a Kainji. lauyan tsarin mulki Barista Yakubu Sale Bawa ya ce wannan sanarwa ta ba su mamaki matuka.
Idan ainihin shi minista zai fito ya furta za a kai su kotu. Abin da muka rika tambaya kenan shine duk shekarun nan da aka yi sai a wannan karan za a kai su kotu. Idan haka ne kana duba bisa ga tsarin mulkin Najeriya da kuma abin da doka ta tanada to a yanzu idan suna ganin wai wani abu ne wanda yake na burgiya to mu a wurin mu abu kunya ne. Ya kamata duk yakin nan da aka yi a shekarun nan a ce ana gabatar da su kuma an gurfanar da su gaban kuliya. Amma sai yanzu ne za a yi. To gaskiya shine a wurin mu ba abun burgiya bane ko ba abin da za mu yi wani na'am da shi bane. Tintin ya kamata a an yi wannan.
A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya Abdulkarim Dayebo, ba ma tumar yan Boko Haram kadai da za a fara a halin yanzu ba. Yana da kyau a yi waiwaye da yan magana kan ce a don tafiya.
Lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu an samu matsala a Kano ta yan Bekasi ne. A wancan lokaci duk da kwamitin da aka kafa wani zauna a Dola Hotel aka faɗi abubuwa amma ba a yi komai a kai ba. Aka zo aka yi rikicin zangon kata har aka yankewa waɗansu mutane hukuncin kisa. Amma shugaban ƙasa na wancan lokacin izo shi ya yafi. To ka ga duk irin waɗannan abu ba ɗaya ne wanda ya kamata a waiwaye su. To kuma duk abin da ya biyo baya na daga irin waɗannan matsaloli da ake kira Boko Haram. Saboda abubuwa da yawa sun bayyana an faɗi sunayen mutane da yawa to ya kamata in za a yi hukuncin duk a mamaye komai tun daga wancan rahotanni na mai kalsi ne da zangon katab da waɗannan jigajigan mutane da jikin waɗannan abubuwan a zo a kirce su kowa ya kare kansa akan abin da ke da'awa akan ɗan'uwansa.
To ko shin wannan shari'a da za a fara na mayakan Boko Haram ba zai sanyaya gwiwar 'yan ta'addan da ke da zumar yin saranda ba? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a Barista Aliyu Abdullahi.
Duk wanda zai zo ka a kama shi ya ce yau ga ni dan Boko Haram ne tilasta ni aka yi na shiga wannan hali mina miƙa wuya kuma na bar wannan aika na yarda da gwamnati tarayya ba zan kasance dan ta'adda ba kuma zan bada wani information ko wasu labarai da zai kawo nasarar yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan. Waɗannan mutane wannan shari'a ba zai hau kansu ba.
Duk kokarin da nayi don jin ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami ya ci tura domin lokacin da naje ofishinsa an shaida min cewar baya a gari. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Nijar.
To salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
To umma Mala Amina daga Dogon Yaro a cikin Jamhuriyar Nijar.
Ina son ba mai
ra'ayina bisa ga wanga cikin kuce ji yau cikin Najeriya. Lalle ƴan Boko Haram a ce a kama su ƙarfi na ga wani ba ta hujja ta ba. An san su wanda aka san su duk wanda aka san ƴan Boko Haram na kenan a bididdiga tsakanin Nijar da Najeriya. A samu kotun da za a samu a taimu shari'a ko wai a samu kwanci zai kamata a yi daidai da alayin da ya yi. Tun da munan Nijar lalle ƴan Boko Haram kun san cikin shekarun ga 3-4 wallahi an yi ɓanna ƙwari cikin jamhuriyar Nijar. Kuma lalle kamar da bayanin ga sojan gai kuka shi kakin ga lalle na gamsu da bayanin da yayi wanda kwadin an samu ga cikin kudin aka kamo shi wani babban wani shugo na su na cikin Boko Haram. Ina ya kamata ai tamin shike a san sai ban da dukkan suke a samu sai ban da doka aka masu. Nagode.
To mu ma mun gode umma Malam Ali. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, suna na Shafa Lekacin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da yake.
Barka ka dai Malam Shafa Le, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah. To Malama Maryam, a gaskiya wannan magana da hukumar sojojin Najeriya suka yi ko kuma ministan shari'a ya faɗa wannan abu ne mai kyau, saboda a gaskiya akwai mutane, dole za a samu mutane da ba wannan harkan ba nasu bane, kuma su tsawon shekaru suna rike a hannun hukuma. To in aka ce an samu an tafi kotun nan, ka'ida dole za a samu ƴan Boko Haram, kuma za a samu waɗanda ma abun ba wai abun a'a wurin kwashewa ne aka zo aka hada da su. Kuma da fatan wannan kotun da za a kafa ta yi wannan shari'a ya kasance an samu alkalai masu adalci wanda za su kawo adalci da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan.
To mun gode Malam Shafali, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da aiki, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musan Garo, kana lafiya? Muna jin ka.
Lafiya lau nake, komai lafiya lau muke ta, muna nan muna lallabawa da rayuwa.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, gaskiya abin da shi ministan shari'a ya faɗa gaskiya magana ne ingantacciya. Saboda idan muka dauka kin gaba lokacin nan, akwai mutanen da za a zo a yi garkuwa da su, akwai kuma wanda za ka ga a gona ma za a kama shi, kuma idan sun je za su bai da shi dan uwansu. To kaga idan aka yi shari'a, sun je za a yi shari'a ta gaskiya, to kaga komai zai bambanta. Za a tabbatar da waɗanda su ne, waɗanda ba su ba ne. Shari'a dai damu ita ce saɓanin Hausa, damu sun shari'a saɓanin hankali. Da haka wannan fatan da muke yi, Allah ya sa wannan kotu ta ce shari'a na gaskiya, kuma a sallami duk wanda aka san bai da hannu a ciki. In aka yi haka gaskiya an yi abin da ya dace. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi, a tashi lafiya, gaida abokan aiki Alhaji Musa Garo na Kudu.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
To assalamu alaikum Haji, barka da kokari.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur, jihar Plateau, Najeriya.
To Malam Awal, muna jin ka.
A gaskiya wannan kuduri na gwamnati yayi daidai, saboda kundin tsarin mulki ya ce kowane ɗan Najeriya mai gaskiya ne, sai wanda kotu ta ce bai da gaskiya. An kama mutane da dama, da aka mata dama a kai su kotu. Kotu ta bincika ta ga an salin ɗan Boko Haram a musu hukunci. Wanda ma ba su da alaka da ita aka kama su, don ba za a rasa ba, a sake su su koma cikin iyalansu su ci gaba da rayuwa. Sai dai muna da matsalan alƙalanmu a Najeriya, suna yawan daddaga shara'o'i, shara'an da za a yi wata uku ana yi, sai a yi shekara goma, shekara biyar ana yi. Ya zama wajibi gwamnati ta sa ido kan alƙalai, wanda zai tsaya yayi aiki su bar shi, wanda ba zai tsaya aiki ba a cire shi, a kawo wanda zai tsaya yayi shara'a mai kyau, don fannin shara'a a Najeriya su tsaya da kafansu su yi kyau. Na gode Awal Hudu.
To mun gode Malam Awal. Yanzu kuma bari mu je garin Funtuwa, jihar Katsina.
Assalamu alaikum. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Funtuwa?
Kuna magana da Abubakar Adamu Kutigi, mazaunin Funtuwa.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
Ra'ayi na nan da in dai da akwai yadda za a yi kawo da cin hanci da rashawa gaba ɗaya, duk waɗannan abubuwa za su hau.
An aka kawo da batun wato matsalar cin hanci da rashawa, kana nufin za a yi maganin ƴan Boko Haram ɗin kenan?
Za a yi maganin su, don saboda in an yi kawo da cin hanci da rashawa, dole a yi adalci a ƙasa. A inda kuwa aka samu adala gwamnati, to talaka ba zai mata bori ba, ma damar dai ta yi wannan adalcin yadda Allah da annabinsu sallallahu alaihi wasallam suka ce.
To mun gode Malam Abubakar Adamu daga Funtuwa. Yanzu kuma bari mu koma Kaduna.
Halo jama'a.
Halo, barka dai, da wa muke magana?
Bello Sokoto ne, daga Kaduna.
To Malam Bello, muna jin ka.
To ni gaskiya saboda da ni a farko an faɗa cewa ƴan Boko Haram da wanda suka miƙa kai da wanda aka kama wajen yaƙi, duk gaba ɗaya aka duk aka shiga ta gaba ɗaya, to gaskiya ne akwai aya tambaya. Gaskiya saboda duk wanda ya ce ya miƙa ya tuba ya bar abu, to ni ko a ce ko duka a ce a tuno shi a kudu. To ni gaskiya ni ban tuno wannan ba, gaskiya saboda Allah ya gabata a tantance wanda suka miƙa ba suka fari suka wahala da cutar da mutane suka suka ce sun tuba. Ko Allah kawai ne aka yi tuba, Allah shi ake banka.
To Malam Bello Sokoto, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dakatar da kai a nan. Mun gode ga duk waɗanda suka kira mu. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka kammala wasannin kwallon kafa na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 ne. Kungiyar kwallon kafa ta babban birnin Yamai ta wannan ajince ta yi nasara inda ta lalabe ta kwaranta ta doso a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin sun tashi canjan ras a ƙarshen minti 120 suna gogawa kuma babban birnin Yamai din ce ta yi nasarar lashe wannan kofin na wasannin kwallon kafa na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 na jamhuriyar Niger na wannan shekarar ta 2017 sai wadda ta zo a matsayi na uku ta ci laberi bayan ta yi nasara gabantawa da ci daya da nema a wani fannin da duka a jamhuriyar ta Niger ƴan Niger din ne ke ci gaba da nuna gamsuwar su bayan da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Niger dake mataki na biyu ta samu matsayi na uku a kofin ko kuma ifowa cewa da kungiyoyin kwallon kafa na kasashen yammacin nahiyar Afrika kenan Union de Federation West African da aka kammala kasar Ghana
duk wanda aka ce an hito cikin haida mutun nawa aka zo aka samu aka aza kwambala haka zo na uku gaskiya zamu jinjina ma kasar Niger saboda ba ita ta baya ba ta baro kwalfofi da dama inda ke baya lalle mun so mu samu mataki na harko kuma tunda mataki na uku Allah bamu mun gode ma Allah da bamu wannan matsayi na uku mune na uku a cikin kwambala wata an kai ta yofa
tunana Hassan Abdul na farko gaskiya dadi na lokaci na ya kai wanda haka kwallon kafa tana ta ci gaba a Niger duniya ta gani kuma ta tabbata sannan mu dake cikin ta kuma muna ganin irin ci gaban da ya faru ko ya samu sabanan farko dan farko babu shi ana kaga alhamdulillah yau ga mu farko bamu zuwa mun ka fara zuwa kuma gashi an fara hidda jarkin mu ana bashi kyauta ta hazaka da gwaninta ta ya hikuwa kaga da na sai mu ƙara gode mu Allah kenan kaga mu mun har hudu an fara ganin mu idan duniya kenan
a wasan club din da suka kasance zakaru a kasashen nahiyar Turai kuwa yanzu haka ana can ana gogawa tsakanin Borussia Dortmund da Real de Madrid ta kasar Spain sai APOEL Nicosia da Tottenham ta kasar Ingila yayin da AS Monaco ta kasar Faransa ke bugawa da FC Porto ta kasar Portugal sai Besiktas Istanbul da Leipzig ta kasar Jamus Manchester City na ketareni da Shakhtar Donetsk yayin da Spartak Moscow ta kasar Russia ke bugawa da Liverpool sai FC Sevilla na bugawa da Maribor yayin da Napoli ke bugawa da Feyenoord Rotterdam Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To kafin ku ji sharhin murya Amurka ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mayar Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi ga wani rukuni na shugabannin kasashen Afirka a lokacin ziyarar da ya kai a birnin New York. Ya gaya wa shugabannin cewa muna fatan faɗaɗa ƙawance ta fuskar tattalin arziki ga kasashen da suka dukufa wajen zama masu dogaro da kansu da karfafa damar kirkiro da ayyukan yi a Afirka da kuma Amurka. Afirka tana da albarkar kasuwanci mai karfi
da damar kasuwanci gagaruma kuma daban-daban. Hakika tattalin arziki goma a fadin duniya da suke haɓaka cikin hanzari suna Afirka. Shugaba Trump ya lura da cewa ƙara zuba jari da kasuwanci daga Amurka a fadin masana'antu daban-daban da suka hada da noma, makamashi, sufuri, kiwon lafiya, zirga-zirga da yawon shakatawa za su ci gaba da canza rayuwa a duk fadin nahiyar. Kungiyar da ake kira US Millennium Challenge Corporation ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara duba yadda za ta zuba jari na kimanin dala miliyan 100 a ƙasar Cote d'Ivoire. Wadda ta yi kyakkyawan garan Bawul ta fuskar tattalin arziki. Muna fatan kamfanonin Afirka kamar kamfanin Sasol zai duba zuba hannun jari a ƙasar Amurka, a cewar shugaba Trump. Kamfanin Sasol yana gina wata masana'antar man fetur ta kimanin dala biliyan 9 a jihar Louisiana, wanda zai kawo ƙarin sababbin ayyuka a jihar. Haka kuma ƙasar Amurka za ta ci gaba da haɗa gwiwa da ƙasashen Afirka wajen samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya. Game da magance rikici a Afirka, ƙasar Amurka tana shirin haɗa gwiwa da ƙasashe da ƙungiyoyi kamar su ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka AU don kawo ƙarshen tashin hankali, yaƙi da ta'addanci da kai taimakon agaji. Ƙungiyoyin ta'addanci irin su ISIS, Al-Shabab, Boko Haram, Al-Qaida suna ci gaba da barazana ga ƙasashen Afirka da dama. Ƙasar Afirka na alfaharin yin aiki da waɗannan ƙasashe don kawar da mafakar 'yan ta'adda da toshe hanyoyin samun kuɗinsu ta karya laggon lalatacciyar aƙidarsu, in ji shugaba Trump. Ƙasar Amurka na sa ido a kan rikicin Sudan ta kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda miliyoyin rayuka suke cikin hatsari. Sahihiyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'i, a cewar shugaba Trump, zai buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin Afirka. A saboda haka, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley za ta kai ziyara nahiyar Afirka don tattauna hanyoyin warware tashe-tashen hankula da hana aukuwarsu. Shugaban Amurka Trump ya ce ƙasashen da ke da 'yancin kansu masu kuma bin demokuraɗiyya su ne ginshiƙin samar da kwanciyar hankali da ci gaba, ciki har da Afirka. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta damƙe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Boko Haram mai suna Idris Ibrahim Babawo. A ranar Lahadi, 'yan sanda a jihar Ondo suka kama Idris ɗin kuma suka damƙa shi hannun rundunar soja ta 32 jiya Litinin. Mai magana da yawun rundunar soja Janar Usman Sani Kuka Sheka ya bayyana haka a wata sanarwar da ya gabatar. Amurka ta azawa bankuna da kuma shugabannin bankunan ƙasar Koriya ta Arewa 25 takunkumi a yayin da ake tsakiyar ƙamarin zamantakiya a saboda shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. A makon jiya, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa da ta buƙaci a azawa wasu mutane da kamfanoni ko kuma bankuna da suke hulɗa kasuwanci da gwamnatin Koriya ta Arewa ta 'yan communist. Yau Talata aka rantsar da Mr. Lourenco a matsayin sabon shugaban ƙasar Angola. Ƙasa mai arzikin mai ta samu sabon shugaba a karon farko cikin shekaru 38. An rantsar da sabon shugaban ne a Luanda, babban birnin ƙasar, a wani biki da ya samu halaccin dubban 'yan ƙasar da kusan shugabannin ƙasashe 30 da kuma tsohon shugaban ƙasar Jose Eduardo Santos. 'Yan sandan Isra'ila sun ce a yau Talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar shiga wata unguwar Yahudawa na 'yan share wuri zauna da ke kusa da birnin Kudus, ya kashe jami'an tsaro guda uku.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.